Matsalolin da ake fuskanta kan masu yin sha'anin samar da fasfo ko sabuntawa ta bayan fageta da karɓar makudan kuɗaɗe daga hannun masu bukata musamman na gaggawa da ya sake kunno kai ne. Biyo bayan da ma'aikatar harkokin cikin gida ta yi kira ga hukumar EFCC da ta fara kama waɗanda ke da hannu cikin al'amarin a cikin makon jiya alakari da ƙorafe-ƙorafe da 'yan Najeriya ke yi a game da mawuyacin yanayin da suke shiga wajen neman sabo ko sabunta fasfo a kan lokaci da suke bukata. Wannan al'amari na jinkiri da ake samu a sha'anin samar da fasfo. Kodi a cewar hukumomin da abin ya shafa baya rasa nasaba da tasirin ɓullar annobar coronavirus a ƙarshen shekarar 2019 da ta tsayar da al'amuran yau da kullum a faɗin duniya chat inda aka sami ƙarancin takardun buga fasfo. To sai dai wasu bayanai daga wasu da suke da masaniya kan harkar sun ce matsalar ta samo asali ne saboda matakin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ɗauka na dakatar da wata kwangila da aka bayar tun zamanin gwamnatin Obasanjo inda wani kamfanin ƙasar waje ke bugawa Najeriya takardar fasfo ɗin lamarin da ya kai samun sabani har kamfanin ya ce sai gwamnati ta bashi kuɗi hannu kafin ya buga mata takardun fasfo abinda ya sa kenan ake samun karancin takardun fasfo din. 'Yan Najeriya daga ciki da wajen kasar da sun yi ta ƙorafe-ƙorafe akan yanayin da suka shiga sakamakon tsawon lokacin da ake ɗauka wajen buga sabo ko sabunta tsohon fasfo kamar yadda Trust Idiong wani ɗan ƙasar da ya yi jiran kusan watanni biyar a yayin neman sabunta fasfo ɗinsa al'amarin da ya kusa sanya shi rasa damar rubuta jarabawar share fagen zuwa ƙasar waje karatu na IELTS.
Lost my passport and wrote to the passport control officer for a new one. It would take about 4 months of constant struggle. All of this finally to get the passport, barely 48 hours. My IELTS exam.
Sunana Kabir Usman Kabir. Ni kaina lokacin da naje neman passport zan yi na wahala a ce babu a ce akwai a ce babu a ce akwai. To sai da take ta kawo ni kaina musamman sai da naje wani kauye can waje dan amana ne sannan na samu wannan passport din cikin kwana 4 kwana 5. Na bada kuɗi mai yawa kalla ya kai wajen 65,000 zuwa 70,000 sannan na samu passport din daidai hakika ita gwamnati tana da kusan laifi a ciki laifin ta daya bata kawo shi yawo da ci mutane ba. So wanda zaka ga an samu an dauka an yi wa mutum an shana da rizab wanda za a je ko da manya ko wani babba a ya danganci ya kake sannan za a fito da buklet din guda daya a baka ai maka wannan abu.
A gane da wannan kikikakar da ake yi kan batun fasfo shugaban hukumar EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya yi tsokaci.
Eh to al'amarin da ya gaskiya ne muna nan muna kai ta wannan gefe ne amma babban matsala shi ne shi minista din da ministry na shi da su hukumar shiga da fice ya kamata su yi wa su gyara akan al'amuran da shani da ya danganci wannan issue na passport din. Na daya shine shugaban kasa ya ba da umarni na cewa wannan passport din a dinga buga shi a Najeriya. Wannan umarnin na shugaban kasa wannan ministry mu ta Buhari yanzu an je ministry ta je ta ba da wata kwangila akan wani mutum wanda ba asalin sa ba ma dan Najeriya bane ya zo ya dinga kawo wa'annan abubuwa na passport din kuma shi yake rubuta da shi. Dawo ba shi kwangilan ba ta shekara ɗaya ta shekara biyu a'a ita kwangila din wai ta dindindin ce sai ya ba da ku passport ko miliyan 100 ne ko nawa ne. A wannan shine babban matsala ya kamata a ce an gyara da wannan kwangila din da wannan ministry suka bayar. Na biyu ɗaya daga cikin matsalar da muke gani shine a yanzu nan da muke miki wannan magana idan kika je kika ce kina son passport za a ce ki zo bayan sati 7 kana zuwa ba shi passport. Sai ga wannan ai shi ke kawo cewa mutane su zo suna buƙatar da Allah suna so gobe suna so wani sati kuma ta wannan gefe za a ga cewa kuma za a musu alfarma ne ya ku sai sun ba da cin hanci da rashawa.
Amma kwannin baya-bayan nan ma sai ga majalisar wakilai ta ƙasar ta ƙudiri aniyar gudanar da bincike kan badakalar fasfo ƙarancin takardun bugawa da kuma jinkirin da ake samu wajen bayarwa daga ɓangaren hukumar shige da fice ta Najeriya. Kazalika shi ma ministan harkokin cikin gida Rauf Adedesola ya taɓa jaddada ƙoƙarin da ma'aikatarsa ke yi wajen samo bakin zare kan al'amarin inda ya buƙaci 'yan ƙasa da su kwantar da hankulansu yana mai cewa akwai isassun takardun yin fasfo a yanzu kuma an tura su ga ofis-ofis na hukumar don biyan buƙatun 'yan Najeriya. Sima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.